وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asabar sha uku ga watan Jumada, Jumadal Ula, shekara ta 1443 Hijriya, wanda ya dace da 18 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya. Za mu dora kan inda muka tsaya karatunmu na Sahih Bukhari a cikin wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan a birnin Kano, Najeriya. Muna kitabun tafsir suratul Ra'd. Za mu tashi fadin Allah Ta'ala, Allahu ya'lamu haisu yaj'alu. Okay, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Yace akwai kalmar ghidha, ana nufin nuqisa, wa ma taghidul arham, abinda mahaifa take tauyewa ko take ragewa. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, Allah shine masanin abinda dukkan wata mace take dauke da shi a cikin cikinta. Alhamlu shine ciki, dan da take dauke da shi namiji ne ko mace, cikakken halitta ne da shi ko tauyayye, mai kyakkyawan halitta ne ko mai mummuna, dogon yaro ne ko gajere ne, doguwa ce ko gajeriya ce, baki ne ko fari ne, duka waɗannan abubuwan Allah ne ya bar kansa ne. Wani zai ce, to ai Bature ma ya san akan haska a game yake cikin ciki, ba kowane lokaci bane ba, akwai lokacin da sai in cikin ya kai wani adadi na wani watanni shine suke iya fahimtan. Allah yake ba su dama su gane me yake cikin cikin, shi ma ba duka suke iya ganewa ba, kuma shi ma suna iya yin kuskure. Sai su ce maka matarka namiji za ta haifa, sai ta zo ta haifa maka mace, ya aka yi na'ura ta bada mushkila. Wanda daman dabaru ne na zamani kawai a daddana a hahaska a lalleka abinda Allah ya nuna musu gani su fada. Yawanci ma saboda failing din da ake yi, kuskuren da ake samu, likitoci ba sa so ma a tambaye su namiji ne ko mace. Za ku ga sai in an matsanta sai su duba sai su fada, saboda yawan abin an fada wani abin ana samun kuskure. To shi ma an san fada wani abu ne suke iya fada ba duka ba. Sun isa su ce yaron nan dogo zai zama ko gajere, sun isa su ce baki zai zama ko fari, sun isa su ce mai kiba ne ko siriri, ba su isa ba. Akwai abubuwan da yawa ya fi karfinsu, na'urar ba za ta iya ganowa ba. To shi ne fassara, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha, Allah shi ya fi kowa sanin abinda dukkan wata mace take dauke da shi, wato na da a cikin cikinta, wa ma tadidul arham, da abinda mahaifa take iya wato ragewa ko tattauye. Ai ma'ana Allahu ya'lamu ma tanqusuhu wa ma tazdadu fil jussati wal muddati wal adad, Allah ya san abinda mahaifa take karawa ko take ragewa na gangan jikin mutum, mai kato ne kilonsa kaza, nauyinsa kaza, adadin shekaru ko watanni da zai yi a cikin cikin mahaifiyarsa, da kuma ƴaƴan ƙwaya nawa ne da sauransu. Wannan Allah shi ya bar wa kansa sani, ba wani wanda ya isa ya shiga mulkin Allah akan wannan. Mahaifa tana iya ɗaukan mutum ɗaya, tana iya ɗaukan mutum biyu, duk Allah shi ya bar wa kansa ne, tana iya ɗaukan mutum uku, mace a cikin cikinta tana iya daukan mutum uku, tana iya daukan mutum hudu ma. Sharik ɗaya daga cikin manyan malamai a duniya yake bada labari, yace ni ne na hudu a cikin cikin mahaifiyata a lokaci guda, ba ana haifan yan biyu ba, to su yan hudu aka haife su. Yanda kaga akuya ta haifi guda nawa, guda hudu ko biyar, to akan samu macen da ta haifi daya a dan jira, ta dada bulluko da daya a dan dada jira, wani ya dada fitowa. Sharik yace ana rabi'u arba'atin fi batni ummi, ni ne na hudu a cikin cikin mahaifiyata. Imam Shafi'i yana ba da labari, wani babban malami a Yemen ya ba shi labari, wato akwai matar da ta yi haihuwa, ta yi haihuwa da yawa, amma duk haihuwar da za ta yi ‘ya’ya biyar suke haihuwa. An gane bayanin kuwa? Wata mace ce ta haihu ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, amma duk ran da za ta haihu ‘ya’ya biyar ne kawai, alƙawari a tanadi kayan yaro biyar kawai. Kaga malam, ai an yi albarka ai. To amma yanzu wannan matan, aka samu matar da ta haifi ‘ya’ya biyar, yanzu ai sai BBC sun yi hira da ita. Ina ba ta ana fahimta. To yana iya faruwa, shine kaga Allahu ya alamu. Ma tahmilu kullu unsa wa ma tazidu al-arham wa ma tazad, wani ta tauye ta bada da daya mahaifar, saboda haka Allah ya bata umarni, wani kuma ta kara ta bada da biyu, wani kuma ta bada uku, wani kuma kaza, wani kuma kaza. Ko da yake a yanzu mutane ba su fiye son yawan ‘ya’yan ba, su ma matan addu’a suke dai a dai bari da guda ɗaya, saboda wahala ga larurorin rayuwa da abani sunan shi, matan ba sa iya haihuwa lafiya ƙalau, sai an samu mushkila. Da yawa da yawa daga cikin mata suna samun mushkila wajen haihuwa. Al’amura sun canja, da in za ku iya tunawa, da yawanci duk a gidaje aka haife mu. Mata da ba su fiye sanin zuwa asibiti ba, amma ku lura a hankali dutse da aka mai da mata haihuwa asibiti. Har yanzu ya zama wani abin aibu ne a ce kai ba asibiti ta haihu ba, an mai da abin dole sai ka je asibiti, ko lafiya ƙalau sai ka je asibiti, saboda kawai ana tsammanin matsala. Me ya faru? Akwai manufofi da yawa a kai, manufofin samun kuɗi, tunda sun shirya sun yi asibitoci, sun yi magunguna, turawa kenan, ai campaign ne, sun yi kaza sun yi kaza, ba su tuttura kuka je asibiti kuka haihu ba, ina za su samu kuɗi? Ko da ku lafiya ƙalau, in ba ka ba, me yasa shekarun baya duk a gida ake haihuwa? Na farko mutanen daɗin sun fi lafiya, wannan sanannen abu ne. Abincin da suke ci a da ya fi kyau, ya fi lafiya. Yanzu ko abincin cikan da muke ci, cike yake da cututtuka, cututtukan mu suna cikin abincin da muke ci, yana cikin man gyaɗan da kake sha, yana cikin sugan da kake sha, yana cikin magi da kake amfani da shi, yana cikin kayan da kake sa a fridge, yana cikin kayan gwangwani da kake saya a shago, ka bare ka zuba ka ji daɗi, yana cikin kwai da ake soya ma ka ci, yana cikin gasunan dai kitsen da kake ci. Cututtuka suna nan, akwai abubuwan da dole ne sai ka ci, sai ka sha, kuma cuta ne a jikinka. Da haka ya zama matan ba lafiya, kaga yarinya mallam iya ganin ka, amma in ta zo haihuwa ba za ta iya haihuwa da kanta ba, saboda cututtuka sun musu yawa, kuma an nuna musu gata da yawa, ana ta cin abubuwa na gina jiki. Kaga mutum ya yi bulbul, jikinsa ya yi tas, amma numfashin da za ta yi ta haifi ba za ta iya yi ba, sun gama kashe ta da allurai da kwayoyin magunguna. A yi ta binkawa mace kwaya kafin ta haifi, sai ta sha kwaya ya fi 500 dubu ɗaya ma, daman daga fara zuwa awo za a fara ba ta kwayoyi, kuma suna da side effect, suna da illoli. Kullum sai an sha kwaya, wannan na kaza ne, wannan na kaza ne, za su samu kuɗi, sannan kuma su da kansu likitocin suna faɗa illolin shaye-shayen magunguna. Shi yasa likitoci masu adalci sai su rinka cewa bana son yawan shan ƙwayan nan, bana son, kawai in dai lafiya ki kalau ki ci gaba da rayuwa haka, saboda side effects da suke da shi. Yara ba sa iya haihuwa yanzu mata, amma za ga tsohuwar ka ba taɓa zuwa haihu ba, kuku 27 ta haife ku, ba ta taɓa zuwa asibiti ba, kuma lafiya kalau ta haife, har ta gama haihuwa ta ba taɓa zuwa, mu fa yanzu bai sai yi ba. To shi yasa ake haihuwa take tattare da matsaloli da yawa, wasu ƴaƴan mutuwa suke yi tunda daman ba a so ku yi yawa, da haka dole a samu matsaloli su ta faruwa, wani ya mutu, wani uwar ta mutu, wasu ƴaƴan su mutu, in guda biyu ne ɗaya ya mutu ɗaya ya surviving, sannan a sassauka masa allurorin da gashi nan dai Allah ya sauke, Allah ya mana afuwa. To Allah shi ya san abinda mahaifa take ɗauke da shi na ƴaƴa, kuma Allah ya sani ɗan za a haife shi ko kuma ɓarinsa za a yi. Yawwa, wani za ga an haife shi babu cikakkiyar halitta, sannan kuma Allah shi ya san adadin watanni da ɗa zai yi a cikin cikin mahaifiyarsa. Su dai suna faɗa su ce wata kaza wata kaza, ya danganta. Akwai matar da ɗan ɗa a cikin cikinta sai ya yi wata 10 kafin ya fito, akwai matar da wata 9 ne, in dai ta cika wata 9 to za ta haihu. To shi kansa EDD ɗin, expected date of delivery, ranar da ake tsammani, kun ga expected suka ce tsammani, ranar da ake tsammani za a haihu, to haƙiƙanin ran da za a haihu Allah ne ya sani. Za su iya ce maka matarka nan da sati biyu za ta haihu ranar kaza, sai ta zo ta sati biyun tar za ka ganta ba abin da ya same ta, babu ma alamar haihuwa, sai ta ƙara wasu sati biyun ko ta ƙara wata ma. Wasu kuma sai su je su yi mata famfo, in suka sa lokacin da za ta haihu ba ta haihu ba, to kaga dai sun yi failing, to sai a yi mata famfo, a famfo ɗin a ɗaura mata ruwa, dole ta fitar da shi, put zai fita. Amma Allah shi ya baro kan sanin kwanaki da watanni, ba ni sunan shi da mace take iya riƙe ɗanta a cikin cikinta. Akwai cikin da yana ƙaruwa gaskiya, ya wuce ba ni sunan shi adadin watannin da ake tsammani ko shekarun da ake tsammani. Akwai mai shekara ba, cir jariri ne zai zauna shekara cir a cikin ciki, ya ƙi haihuwa, ya ƙi fitowa, ana ta hidima iya zaune, ana ta zuwa asibiti ko ana ta tsammani. Malamai suka ce aqsa muddatul hamli, mafi wato ba ni sunan shi mafi tsawon lokacin ɗaukan ciki da zaman ciki shine shekara 4. Ana iya samun ɗa malam ya shekara 4 a cikin cikin mahaifiyarsa ba ta haife shi ba. Kaga Musa nan abu wata nawa, wata 9 ko shine normal, wannan majority na mata wata 9. Ƙasa da haka mushkila ne haka, sai aga akwai damuwa ko ɗan ya zo babu cikakkiyar halitta ko kaga abu nan. Wasu kuma suna zuwa cikakken halittarsu babu damuwa a ƙasa da wata 9. To amma malamai suka ce wasu 4 ne shekara 4. Imam Malik ya ce a shekara 5 ne ɗan adam zai iya shekara 5, akwai cikin da za a shekara 5 ana ta awo ana hidimarsa. Kaga wannan kam ai ya ja kaya da yawa. Abu Hanifa ya ce shi dai a iya saninsa shekara 2 ne, wannan shi ne ƙarshen lokacin mai ciki shekara 2, a wurin Malik shekara 5, a wurin Imamu Abu Hanifa shekara 2, wasu malaman suka ce shekara 4. Imamu Dhahhak, ai an san Imamu Dhahhak ko? Sannan malami ne, ya ce ni sai da na shekara 2 a cikin cikin mahaifiyata ban fito ba, in ji Imamu Dhahhak. yace kuma ni mahaifiyata ta haife ni da hakwari na ta haife ni garau ya fito da hakwaran sa wai kuna gane wa kwa ina ce yaro kafin ya fara hakuri sai ya dade bayan an haife shi yi ta wani gudawa ya taushi duk gudawa sa duk a cikin cikin mahaifiyarsa Imam Dahak yace sai da in shekara biyu a cikin cikin tsohuwata kuma da nadiro ta haife ni da hakwari na gaba ɗaya da wayo na ta haife ni to kage wannan na kai ma ka sani ka taba gani jiya to kaji ikon Allah jiya wannan dan uwa yake faɗa an haifo ni yaro da hakwarin sa to amma ka tambayi watannin sa nawa ko shekara nawa a kwarai ko ana iya haifa ga Imam Dahak ku rike Dahak shi sai da shekara biyu ana ta hidima ba haife shi ba amma da yazo sakuwa da hakwaran sa kaga saura kare kashi kenan to wannan jama'a shine yake dada fassara mana ma'ana Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa wama taghidu al-arham wama tazdad abinda mahaifa take ragewa ko take karawa yana iya faruwa so ba abun mamaki bane wani malami yake fada yace wata rana wata issa ana ce da ita Zainab yace ta ta haifi ya ko ta haihu wata tara amma abun mamaki a wata taran nan yadda ta haifa da hakwaranta ta fito kaji kenan zai iya yiwa koda dan bai dade ba a cikin cikin mahaifiyar bai wuce wata taran ba kuma Allah ya tsuro masa da hakwaransa a wata taran kaga sai cizo kawai zai fara yi hakwaranta duk suka abin nan ba ni sunan shi suka fito a lokacin haihuwar Imam Makhud wato wannan wani sirri ne na ƴaƴan jarirai a cikin cikin su malamai suke faɗa Imam Makhud yake cewa yace aljaninu fi batni ummihi la yatlubu wa la yahzanu wa la yaghtamma wani ikon Allah malam shi da jariri a cikin cikin mahaifiyarsa bai neman wani abu komai Allah ya tanadar masa baya bakin ciki baya bacin rai bai san fushi ba bai san damuwa ba kullun yana kwance Allah ne yake kama arzikinsa da buƙatar abin ta zo Allah ya san yanzu yana buƙatar abinci sai ai ta riza'in sa ana bashi ya kamata ka tambaya waɗannan watanni da aka ce jariri yana yi a cikin cikin mahaifiyarsa to yaushe yake neman uwar ta bashi abinci kaga in ya fito duniya ai yana nuna alama yana son nono ko koyi kuka koyi wani abu to sai ka tambaya to karfe nawa ake bashi abinci a cikin cikin mahaifiyarsa karfe nawa ita uwar ta sani wallahi bata sani ba wannan yake nuna maka dan adam gajiyayye ne yana karkashin gudanarwar ubangiji sai yanda Allah ya yi da shi sannan bai san bashin rai ba bai san bakin ciki ba bai san damuwa ba bai san cizon sauro ba amma yanzu ko yana kwance da sauro ya balle shi zaka ji kya sai a ce sauro ne ya cije shi ya cizu kenan ya zo duniya gidan wahala gidan mushkila Allah yana kawo masa arzikinsa daga cikin cikin mahaifiyarsa kun san ta ina Allah yake shayar da ko yake ciyar da jariri ta jinin haila ta nan Allah yake shayar da jariri dukkan da ruwan shansa da tuwansa da shinkafarsa da namansa da kazansa da zokorodansa da sugansa da gishirinsa da mansa da yajinsa duka a cikin jinin al'ada yake. Wannan tasa idan mace tana da ciki ba ta jinin al'ada. In mace tana da ciki ba ta jinin al'ada. To yana ina dan Allah yake ya juyar da jinin al'ada sai ya sarrafa shi wata na'ura ta sarrafa jinin al'ada. Ka duba fa Allah ya ce kul huwa azan azan ta ce fa atadun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Amma sai Allah ya juya shi sai ya zama abincin jariri. Menene abincin jariri a cikin cikin mahaifiyarsa? Jinin al'adar mahaifiyarsa. Shi yasa wasu malamai suka ce sam in dai kaga mace tana jini wata wata kuma tana ciki to sai dai jinin rashin lafiya ne, amma jinin al'ada dama an faɗi ina yake tafiya, wannan bai zai zama jinin al'ada ba da za ta daina sallah. To shine malamai suka cewa yana fitowa duniya shi jariri yana da ra sai ka ji yayi ihu yayi ƙara. A'a, me ya amfanin kukan da jaririn nan yake yi? Har ma za ka ji in jariri bai yi wannan kukan ba ana cewa bai fa yi kuka ba. A'a, duk yawanci da duk sai da muka yi kuka ana haifan jariri za ka ji kya 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 yana kuka. To menene hikimar kukan da jariri yake yana durowa duniya? Wai ashe yana nuna an canja masa wuri, bai ji daɗi ba, yana inkarin wurin da aka ajiye shi, ya ji wani yanayi, da a cikin kwalba yake, da a cikin wani gida yake, da a cikin kaza yake, cikin kulawa yayi, shakata yayi abin da ya ga dama. Amma yanzu kuma ya zo dole sai ya nemi wasu abubuwa, ya zo duniya yana cikin matsala kenan. Iya sauka a duniya zai kuka baya san duniya, ka duba mallam, amma abin mamaki yana girma kuma sai ya zama shi fi kowa san duniya. Wannan shine sirrin wato rayuwa, sirrin sauka duniya da sirrin kukan da jariri yake yi. To ana yanke cibiyarsa zai sake jin matsala, zai ga cewa hanyar da yake samun abinci Allah yake ciyar da shi da ta cibiya Allah yake ciyar da shi. Wannan wata fa'ida ne. Duk wani ɗa jariri a iya watannin da zai yi, wata tara, wata goma, shekara ɗaya, shekara biyu, shekara nawa da zai a cikin cikin mahaifiyarsa, Allah da iko don Allah ya nuna maka mai ala kulli shay'in qadirun ne. Malam ta nan cibiya ake ciyar da shi komai, ruwan shansa ta cibiya, abincinsa ta cibiya, komai ta cibiya, kwata-kwata bakinsa bai tauna komai, bai shan komai. Ina nono? Babu nono. Bai san nono ba, wani abin Allah yake ciyar da shi. In ka ga ya buƙaci nono bakinsa ya fara motsawa, to ya zo duniya. Tunda an gutsure cibiyar, an toshe ta, har ɗaure ta ake, a ta gashe ta da wuta har ta faɗi, to Allah ya ce mun canja maka hanyar cin abinci, yanzu ne baki zai fara amfani. To shine ake so, abu na farko da yaro jariri ake so ya fara shiga bakinsa shine yawun baban shi, miyau ɗin mahaifinsa, ya tauna dabino ya sa masa a baki, ya masa tahnik, a sa masa suna. Duba mulkin Allah, duba fa'alun lima yuridu, duba mai aikata abin da ya ga dama. A wata taran da suka wuce bakinsa bai taɓa motsi ba, bai san ɗanɗanon ruwa ba, bai san wani abu nono ba. Ta cibiyar nan, wannan zaren cibiyar ta nan ake ciyar da shi malam. Amma yanda za ka buɗe cibiyar mutum ba za ka ga wannan abu, sai ya maida baki. Nan ne za a fafata, tunda duniya ce za a buga. Ba abinda bai zai karya ba, ya karya ƙashi, ya karya rake. Abinda ma kake ganin wani abun fa sai an sa gatari an sare shi. Amma ɗan adam da rikici haka zai rungumi ƙashi yana gagagar gagagar gagagar. Wallahi malam. Sai ya shigar da shi. Kuma Allah da hikimarsa wannan harshen ƙwaya ɗaya sai ya bawa jaririn. Idan aka ɗora mai abu sai ya ji zaƙi, sai ya kai ƙwaƙwalwa ya ce wannan zaƙi ne shi. In ya ɗanɗana abu sai ya ji ɗaci, sai ya ga ƙwaƙwalwa ɗaci ne. in bauri ne sai ji, in barkono ne sai ji, idan siga ne sai ji, harshe nan guda daya shi yake bada taste din. Wai shine wai wasu mutane suna mamaki in Bature yazo yana yin taste din jini ko ana taste din wani abu a fidda kaza ya bada kaza. Allah ya fi su ilimi, ga harshen ka babban taste kullun sai kai taste. Har mutum yazo a kawo mai ruwa guda biyu a aje mai, in ya sha wannan sai ce kai wannan ruwan dadi ne, yana shan wannan sai ce kai wannan ruwan zartsi ne, da me da harshe kwaya daya. Sannan kuma harshen nan a sa shi magana, yanzu wannan magana take fitowa wai da wace na'ura ce take haraduwa ta fitar da wannan sautin a jikin wannan harshen nan, shi kadai anan yake fitar da wannan. In ya ga dama yayi magana a hankali ba za a ji ba, in ya ga dama yayi magana da ƙarfi a ji. Wata last speaker ne daga cikin ciki take fitowa, mulkin Allah, sarautar Allah. Jariri lokacin da yake cikin mahaifiyarsa, ta ina yake shan numfashi? Ai a cikin cikin mahaifiyar tasa gaba ɗaya a cikin wani ruwa yake, a cikin wata jaka yake, wata jaka ce haka. Kowane jariri har ma wasu za a ce sun fito da jakarsu, yanda ka san leda bak haka a lullube yake gaba ɗaya, da za ku ga hoton jariri a cikin cikin mahaifar duk a rufe yake gaba ɗaya haka. Dan haka cikin da yake ciki, cikin wani ruwa ne mai laushi, mai santsi, abin nan wani liquid haka kamar mai a ciki yake juyawa, abin nan yana zaune. Wani lokacin in ya karkata sai ta ji ciwon ciki, sai a je a duba a ce ya dan karkace. Idan lokacin haihuwarsa ta kusa dab da za a haife shi, sai Allah sa ya rinka motsi, yana motsi yana motsi, sai ya juya, sai a daga kafafuwansa sama, kansa sai ya ƙasa, to ya shirya zai taho duniya kenan. Dan haka idan ya zo zai fito da kai yake fitowa, duk macen da ta zo haihuwa to ɗanta ta ina zai fito, kan ne zai fara fitowa. Ka san me? Saboda kada kafafuwansa fara fitowa a bar kan a ciki a samu mushkila. Tunda ya fara fitowa duniya kaga akwai damuwa, wanda kan ya fara fitowa yana fitowa sai fara numfashi, sai fara karban numfashi, yana shaka yana fitarwa iskar duniya, to daga nan zai shiga matsala. Daga fitarsa tukun zai ji an fara tukuyansa, zai ce wannan ni ko yau ina nazo, kwarai kuwa likita ya kamo shi a jawo shi. Akwai wadannan fusgansu ba ake yi, wallahi malam, a kamo shi a tutturo a jajjawo a fito da shi, ana zuwa dora shi a kwano, ba riga ba wando, ga jijiya ga cibiyarsa jalale jalale. Uwar lokacin ba ta san ma ina take ba. Duniya ai duniya ba daɗi ai, shi yasa dalili yana durowa zai yi kuka. To haka za a yi ta yi, Allah ya ci gaba da kulawa da shi. Daman a cikin ciki ma Allah ne ya kula da shi, idan ya zo duniya kuma sai Allah ya buɗe masa hanyoyin ci da sha. Sai Allah ya ce to ka fara nema tun yanzu, yi fara nema. Yaya nema? Idan ya ji yunwa sai a ce kuka, yi ba baki bai fara magana ba. In ka ji yunwa kai kuka, uwarka ta zo ta baka. Ka zo duniya gidan nema ne, shi yasa yaro za ga da in ya ji yunwa shi ya san ya zai yi dai neman yadda zai, sai ya nuna yana jin yunwa. Kaga yaro yana zirga-zirga ya shiga kitchen ya fito yana bubbude kwanuka, to an samu matsala kenan. To jaririn ma akwai yadda yake nema. Wani in ya kama ka duba jariri ne karami fa, amma ya iya rike nono. Galiban yara jarirai za ka sun rike nono kwansu, ma'ana karfa ki sake. Sannan wata hikima ta Ubangiji malam, a cikin nonon nan ba abin da bai hada mai ba, balma nonon shine lafiyayyen abincin da zai ce gina mai jiki. Da a lokacin za ka rinka bashi kaza ko ka soya masa kwai ko ka bashi wani abu ko ka bashi wani abu, bai zai yi masa ba. Wannan nonon Allah ya hada masa kajinsa da kawo lekdinsa da sugansa da gishirinsa da mansa da mangyadansa, duk yana cikin wannan nonon. Duba hikima ta Allah. Da haka in ya sha nonon sai ga yana jikinsa yana ginuwa, yana ginuwa, yana ginuwa. to barin da ni tambayan ku wani hikimar Allah. Kun san daga ina nono yake? An taba bude jikin mace an gano daga wata jaka nonon ta yake fitowa ruwan nonon wannan farin. Akwai wani likita zai bayani? Babu. Yanzu da mace za ta mutu ko za ta yata abu tana shayarwa, tana cikin shayarwa a bude abin ɗinta, to ba za a gano daga wata randa daga ina nono yake fitowa. Yanzu kamar mani ne ainihin mutum, da za ka bude shi ka farke shi ba za ka gan shi ba. Ka bude ɗan taure wata ranka, nemi ina mani sai ba yana da mani yana barbara ba, ko kuma ka yanka akuya ko saniya bayan ka fede ta ka ga wannan nonon da ya taru a cikin jakan nonon daga ina yake fitowa. Duba mulkin Allah, duba sarautar Allah. Akwai abin da fa ko likitan wallahi sai dai hakura komin binciken su, sai dai su yi dabarun da za su yi su faɗa abin da za su faɗa, ba lalle ya zama daidai ba. To haka Allah tabaraka ta'ala yake kaddarawa. To in ya shigo duniya da baya bakin ciki baya damuwa, to yanzu fa zai fara damuwa. Dan da cikin sa ya fara ciwo ya shiga damuwa, zai ta muku kuka, sai kwana yana kuka sai a ce ai cikin sa ne yake ciwo. Sai a kai shi asibiti kuma wallahi sai a gane cikin ne yake ciwo. In kansa yana ciwo sai kan yi ta zafi. Allah ya hana shi ya dauki wani abu da tafin hannunsa, shi yanzu bakin sa shine yake masa komai. A hankali Allah yana ta bashi karfi. Sai hada masa karfinsa a hannayensa da kafafuwansa. Shi ne zaga jariri kullun yana haka. Inda ya lafiyar jariri kalau, to yana motsa hannu yana motsa kafa, yana motsa hannu yana motsa kafa. Akwai lokacin da ko juyi baya iya yi. Inda ka aje shi sai ya yi ne a haka, bai sai ya juya dama ba. Saboda shekarun ko watannin da aka kaddara masa ya fara juyawa din ba su yi ba. Da haka zai zauna, sai dai a juya shi. Amma akwai lokacin da kuma in ya fara girma sai a ga har mirginawa yake, to ya fara ƙarfi kenan. To daga nan kuma sai girma ya zuwa masa, haƙori ya fito, wane ne ido ya fara buɗewa, sai ya fara dariya. Da dariyar me ake cewa ya suke yi, dariyar ƙuda. In zai dariyar kawai sai dai bakin ya buɗe haka, ai wai dariya yake, awa yake yi Allahu Akbar. Amma in ya fara girma, in an masa wani wasa ko yaro, in an mai wani wasa sai ga yayi dariya. Amma in yana jariri ne, yana dan karamin nan, duk abin da zaka yi mai ka bude bakinka ka yi masa duk abin nan, ai bai san dariya ba, saboda lokaci bai yi ba. Komi akan lokaci yake. To shine wani yazo yake cewa Imam Makul yace to mun ji Allah yana masa arziki, yana masa ba ni sunan shi lokacin da yake cikin cikin mahaifiyarsa, ga yadda yake idan ya fito duniya ma ga yadda yake rayuwa, har kuma in yazo aka yaye shi in ya fara girma akwai lokacin da kuma za a sake shi, ka je ka nemi na kanka ko wata ce kai ni fa na gaji, ka je ka nema, ya nemo kudin taran sai ya nemo kudin abincinsa. Obama ya ce kai ni fa yanzu na sallame ka, je ka nemi aiki za ka yi ne ya za ka yi, kowa ma ya san yadda zai, har ma ya zo wani lokacin in babu abinci ma ya shiga kicin ya dora da kansa. Wannan jaririn fa na shekara kaza din yau gashi a kicin yana dora taliya dan banza, duniya kenan. An sallame shi, to babbar sallama kuma mutuwa, babbar sallama kenan. To shine wani yazo ya samu Imam Makul yake cewa to idan ya mutu kuma yaya? Ba an ce mutu ya mutu ana da mai da ransa ba? To ina abinci, ina abin sha in mutu ya mutu? Sai Imam Makul yace kai tanka Allah da ya ciyar da kai kana cikin cikin mahaifiyarka, ya ciyar da kai a duniya kana raye, ya ciyar da kai kana jariri har lokacin da ka zo kai hankali kai kaza kai kaza, sannan kuma ka zo ka ce wai in ya mutu waya ina arzikinsa? A Allah da ya masa wannan, shi ya san yadda zai ciyar da shi ya shayar da shi bayan ya mutu. Kuma in Allah ya ga dama ba sai ya tsaye da cin da shan ba gaba daya, kuma ya ce za a rayu a haka din dole? Za ka iya ma tambaya ka ce to in an tashi kiyaman ka ina za a sha ruwa ne, ina za a ci abinci ne? tunda an ce za a shekara 40 a tsaye kawai ana jiran hisabi sai an shekara 40 a tsaye kawai la ilaha illallah a tsaye kawai ana jiran Allah ma ya zo ya mutane hisabi shekara 40 Allah zai bar mutane kowa a miƙe a tsaye ba zama ba tsuguno wannan fa duk wani wata tafiya ce da tana gaban mu ni da kai shekara 40 ba wai shekara ɗaya ba kuma malamai suna cewa shekarun lahira ma dama ba daidai suke ma da shekarun duniya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ya za a ci abinci ina magana kashi ina magana fitsari ina magana tsuguno ina magana kwanciya ina magana kaza duk Allah ya dauke wannan abun ba za a yi ba shi ya san yadda zai rike rayukan mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده كون أبدا كسني أوجن الله ينادى ما نسون شيء لوك شنسا قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد إلا الله وما يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عبد الله بن دينار يروي تلك ابن عمر شوى makullai na gaibu guda biyar ne mafatihul ghaib mafatih ala wazni masabiha mafatih ko kace mafatihu ko kace mafatihu ala wazni masajidu duka ana fada mafatihul ghaib ko mafatihul ghaib mafatihu على وزن مصابيح معنى مأوني إلي ديني مفاتيح مصابيح مفاتيح شيكما على وزن مساجد دوك يا حالة أنا فدا قباكي ديا مياكي في خزائن تسكو كين غيبو دا الله وبنجي يبر وكان سسني ودا بيرني لا يعلمها إلا الله ya faɗi guda biyar anan amma ai la yatanaha ba a san iya adadin gaibin ubangiji ba amma dai nan an faɗi guda biyar din ne al adadu a wajen larabawa la yanfi az-za'id faɗin adadi kaza ba ya nufin abin nan kamar yanzu in ce muku ina da dubu ashirin ina nufin aljihuna watakila kuma ina da wata ashirin din a banki ko da aka cewa da ne ina da rubu 20 ba yana nufa iyakacin kudi na ba kenan wani ya ce maka ina da 500 yana nufin duk duniya 500 ne mallaka a'a watakila ina da 500 watakila ina da miliyan 5 da aka cewa da akai mafatihul ghaibi ba ana nufin iyakacin makullan gaibi na Allah iyakacin adadin su kenan ba za su iya karuwa sosai ma la ya'lamu ma fi ghadin na farko dai ba wanda ya isa ya ce maka ga abin da zai faru gobe illallah sai Allah ko akwai shi akwai wanda ya isa ya rantsa ya fito ya ce wallahi duk abin da zai faru gobe kaza 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 ne sai dai tsammani ana tsammanin abu kaza zai faru kuma goben ya zo ba ta faru bai faru ba Allah shi ya bar kan sani wannan yana nuna mana raunin mu malam wala ya'lamu ma tazidul arham abinda mahaifa take tauyewa na muku bayani dazu ko ta tauye ko ta kara ha wannan Allah ne ya barwa kansa sani wala ya'lamu mata yati al-matar ahad illa Allah ba wanda ya isa ya ce yaushe ruwa zai zo in ba Allah ba suna focusing su ce ranar kaza za a yi ruwa damina za ta fara lokaci kaza a watan kaza za a yi ruwa da safe ko da yamma wannan tsammani ne haka dabarun suke yi amma yana iya failing dan Allah ya nuna musu gajiyawar su ilimin a hannunsa yake sai lokacin yazo sai ga ba ruwan ba bana za a yi ruwa mai yawa za a yi kaza za a yi kaza za a yi ambaliya kuma sai kaga damanar ta zo ba a yi ruwa mai yawa ba ba a yi ambaliya lokacin da suka ce kuma ba za a yi ba sai kuma kaga an zo an yi dan haka ba wanda ya san wannan in ba Allah ba Allah ne ya san adadin ruwan in ma sun faɗi za a yi ruwa gobe to sai ka ce akwai wanda ya san lita nawa za a zubar ba kun ce za a yi ruwa gobe ba to mun yadda kun sani to lita nawa za a zubar sannan awa nawa za a yi ana ruwa akwai inda suna yin ruwan saman ma su shirya wasu abubuwan su je su yi abinan su yi kokarin da za su yi nasu dabarun amma na Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ya isa ya shiga mulkin sa ya ce ga abin da zai faru ko ɗaya kuwa wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wata rai da ta san ina za ta mutu a cikin ku akwai wanda ya isa ya ce ga inda zai mutu zaka ce ai kai dan Kano ne a zaune kake a Kano kace wallahi a Kano zaka mutu wallahi sai ka je ka mutu a Kwatano ka tafi wani daurin aure ka manta ka je ka tsallaka titi mota ta buge ka ashe anan zaka mutu kana ganin a gadanka zaka mutu ashe watakila naman daji ne zai cinye ka kai ka gama lissafin me ya faru kwatsam kuna cikin tafiya barayi suka tsare ko aka tsallaka kowa ya shiga daji gudu ana neman tsira ashe kai gudun da kai ka tafi wurin zaki ne baka sani ba ashe akwai zaki a inda ka tunkara dajin da ka shiga ashe kamfanin zakoki ka je zakuna kana zuwa ashe sun samu abinci su kuma daman suna jin yunwa ga abinci Allah ya kawo musu shikenan sai su rufa ka sai su yaga ka sai su cinye ka shikenan wani ruwa zai fada ya tafi da shi wani ruwa ya zo tsallakawa bai sani ba zai tsallaka ruwa an yi ruwa ashe ruwan mai ƙarfi ne ashe cikin rami zai abin nan kawai ruwa ya tafi da shi aka yi neman duniya aka rasa ruwa ya tafi da shi ya tafi ya je can aka zubar da shi a wani kogi namun daji a wannan na cikin ruwa suka cinye shi shi kuma nan ya mutu ka sani shi ko kabarinsa ba sani ba shi ko tsayawa a bayansa ma ba a yi mai sallama ba sani ba wani kuma konewa yi hadari mota ta yi ya ci wuta ya kone kurmus aka nemi ko kashinsa ba a samu ba sai toka wa ya san inda zai mutu yanzu wannan kadai bai isa ya nuna muku Allah shi kadai ne ku bauta masa ma ku sallama masa sai dan adam yanzu yana kulle-kulle yana wani makirci yana kuya yana wani abu na rashin gaskiya kai da tsirara kake a gaban Allah ba wanda ya sani in kuma wani ya isa ya ce ga inda zai mutu ko ga lokacin da zai mutu har na marasa hankali suna rashin hankali wai wani arne ne yake gayawa yake gaya wani abokinsa yace kaga wani yayi sakaci ya bari ya mutu da wuri na gaya masa ya rinka kula wallahi wai arne yake ga wai wani abokinsa ne mutu yace wai shi ya bari ya mutu da wuri wai ya zakai kai sakaci ba abin nan ka abin nan kaga arnanci da rashin hankali wani kuma ya gaya wa dan uwansa shi ma wani arne ne yake yara ne dalibai ne yake ga mu ce ku yi kokari kar ku mutu da wuri ku kiyaye kar ku bari ku mutu da wuri su a wajensu akwai wai dabarun da zaka yi ka kiyaye kaza kar kai kaza kar kai kaza Allah ya sauke tunanin musulmi daban da na kafiri daban wala ya lahu mata taqumu sa haka tashin kiyama da ake magana akwai wanda ya sai ce ga ranar za ta tashi ta saura kwana kaza saura shekara kaza muna tafiya ne cikin gaibu amma Allah da ya halice mu duk ya sani yanzu Allah ya san ina zan mutu ina zaka mutu ina wancan zai rayu ina zai kaza amma ni da kai mu yanke mu ce ga abin da zai faru a sai dai tsammani to haka kiyama in ba Allah ba ba wanda zai iya sani illa man yartaza min rasulin fa innahu yudlihu ala ma yasha'u sai dai wasu cikin manzannin sa Allah yakan iya zan kayar da su ya nuna musu alamomi kuma yadda manzo Allah ya bayanin alamomin tashi alkiyama to waɗannan su ne suke dada goyen bayan tunda a cikin cikin mace akwai abin da dan adam bai sani ba to a wajama akwai abin da dan adam bai sani ba duka yana nuna mana gajiyawar mu da ainihin wato ba ni sunan shi wato rauni da muke da shi a matsayin mu na ƴan adam so anan zamu dakata insha Allah tabaaraka wa ta'ala gobe babu karatu insha Allah muna da tafiya sai wani sati in Allah ya sada zamu tashi tafsir suratu ibrahim suratu ibrahim Allah ya bamu dacewa kamar yadda ku sani muna cikin wani yanayi a kasar nan da muna bukatar mu rinka yin addu'a muna bukatar mu rinka yin addu'a saboda yanayin da ake ciki wannan addu'ar ita ce kadai ta saura mana kuma ba mu san ba a ina Allah zai karbi wannan addu'a so zamu yi amfani da lokutan da muke da shi Allah mu yi addu'a ba mu san yaushe ne Allah zai karba ba a gidajen ku rinka yi a kasuwannin ku a wuraren ku duka ku rinka yi ana kashe mutane malam yanzu wani ya turo min je yake cewa kaga ba mutane suna hawa jirgi daga jirgin kasa daga Kaduna zuwa Abuja ba suna ganin sun kubuta to shi ma jirgin hari ake kai masa sannan ana ganin yanzu duk arewa ba mu da hanyar da take tafi lafiya irin hanyar Kano Zaria Kaduna cikin manyan hanyoyi the busiest wato route hanyar da take ta cikin busy kullun da motoci ita ce hanya a cikin dai arewa ba wanda ya fita to yanzu hanyar daga Zaria zuwa Kaduna ma bala'i ne saura kuma yanzu daga Kano zuwa Zaria abin matsowa yake ta yi kashe mutane ake ta yi mana ana ta tsare hanya ana ta zubar da jini mutane suna wasa da al'amuran nan masifan nan tana zuwa za ta zo in ba an yi da gaske da addu'a ba sai ta zo har gida baka da aminci a hanya baka da aminci a kasuwa baka da aminci a wurin aiki duk inda mutum zai hau hanya yana cikin dardar yana tafiya zai iya ganin abu mara kyau duk yanda aka yi mun yi wa Allah wani abu ya kamata mu tuba gare shi Allah ya yi fushi mu nemi Allah ya mana afuwa mu kyautata alaƙarmu da Allah mu tuba mu nemi gafarar Ubangiji dama Allah ya faɗa in ba ku bi ni ba malamai sun yi bayani ba ku ji tsoron ukubar Allah ba sai ya jarrabe ku da ƴan uwanku mutane yanzu ai kaga mu yanmu ne mutane ne suke azabtar da mu muke tsoron su haka Allah yake in ba a bi shi ba sai ya kawo mutane kuma dole a bi su sai ta gana mana azaba ya Allah ka rufa mana asiri Allah ka kare mu da karewarka Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Ubangiji ka ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya da sauran ƙasashen mu gaba daya Allah ka kare mu da karewarka Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka raba mu da fitintunu da tashin hankali ya Allah duk abin da zai firgita mu Allah Ubangiji ka ije mana shi ya Ubangiji ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha ka ba mu abin da zamu yi sutura ya Allah ka sa mu fi ƙarfin wannan rayuwa ya Allah muna neman afuwa dangane da yanayin nan da muke ciki na tashin hankali na rashin kwanciyar hankali na rashin tsaro na rashin wadataccen abinci na rashin abin hannu ya Ubangiji kai mana afuwa Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka takaita mana Allah ka rangwanta mana Allah kai mana afuwa Allah ka takaita mana Allah ka rangwanta mana ya Ubangiji ka raba mu da tsadar da muke ciki Allah ka raba mu da tsada al'amura Allah ka raba mu da tsada kayan masarufi Allah ka raba mu da wannan tsada ka takaita mana Ubangiji ka ba mu mafita Allah 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 ka bamu mafita, Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya, cututtukan da suke damunmu ya Ubangiji Allah ka takaice mana, ya Ubangiji ka takaice mana cututtuka, ka takaice mana annoba, ka takaice mana fari, ka takaice mana rashi, ya Ubangiji ka raba mu da yunwa, ka raba mu da talauci, ka raba mu da ainihin wato bukata matsananciya. Ubangiji Allah ka bamu, ka bamu, ka bamu, ka bamu, gare ka muke nema, kai ne mai bayarwa. Ya Ubangiji ka kare mu da kariyarka, ka tsare mu da tsarewarka, ka raba mu da fitintunu na duniya da lahira, da wanda muka sani da wanda bamu sani ba. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak. Ya Ubangiji ka bamu aminci a kasar mu, ya Allah ka bamu aminci a kasar mu, ka bamu zaman lafiya a wannan kasa ta mu. Allah Ubangiji ka raba mu da tashin hankali, ka raba mu da yakin basasa, ka raba mu da zubar da jini. Ya Allah ka gyara mana shugabannin mu, Allah ka sanya masu tsoron ka sune zasu jagorance mu, ka sanya masu tsoron ka sune zasu jagorance mu, ka sanya masu tsoron ka sune zasu jagorance mu. Ya Allah wannan siyasa da ake fuskanta da zabe, Ubangiji Allah ka sa a yi lafiya a gaba lafiya. Allah ka tsare jinin mu, ka tsare mutuncin mu, ka tsare mana rayuwar mu. Ya Allah ka bawa mutanen kware, mutanen kirki sa'a. Ubangiji kar ka dora mu a hannun waɗanda zasu cutar da mu, waɗanda zasu zalunce mu, waɗanda zasu jefa mu cikin kunci da matsi. Ya Allah waɗanda suke mana wannan ta'addanci, suke zubar da jinin mu, ko suke ake hada baki da su ai, Allah ka shiryar da su. Ya Allah ka shiryar da su, ya Allah ka gyara su, ya Allah Ubangiji ka shiryar da su in masu shiryuwa ne. Ya Allah idan ba masu shiryuwa bane, Allah ka kare mu da fitinar su, ka kare mu daga sharrin su, ka kare mu daga bala'in su, ka kare mu daga makircin su. Ya Ubangiji ka tsare mu da tsarewarka. Allah ka hada kan Najeriya, ka hada kan ƴan Najeriya, ka zaunar da mu lafiya, musulmin mu da wanda ba musulmin mu ba, ka inganta mana kasuwancin mu, ka inganta mana mu'amalolin mu, ka inganta mana shige da ficen mu. Ya Ubangiji ka dora mu akan hanya ta daidai. Ya Allah kar ka bar mu cikin fadace fadace, kar ka bar mu cikin yakin basasa, kar ka bar mu cikin fitina. Ya Allah ka kare mu da karewarka. Allah kai kace mu roke ka. Ya Allah muna roƙonka ka amsa mana, ba dan halin mu ba. Allah mun saba maka, Allah mun yi kuskure, Allah mun tuba, Allah mun tuba, Allah mun tuba. Allah ka dube mu da duban rahama, ka dube mu da duba na jin kai. Ya Allah ka tausaya mana, ya Allah ka ji kanmu dan albarkacin ƴaƴan mu kanana, dan albarkacin jikokin mu. Ya Ubangiji ba dan halin mu ba. Ya Allah ka bamu damuna mai albarka, ka bamu arziki mai albarka, ka bamu ƴaƴa masu albarka, ka bamu shugabanni masu albarka, ka bamu jagorori masu albarka. Allah ka shiryar da samarin mu, Allah ka shiryar da matasan mu. Ya Ubangiji ka kare mu da karewarka. Ya Allah zaman lafiya muka zaba, Allah ka bamu zaman lafiya, Allah ka bamu zaman lafiya, Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya. Allah ka raba mu da dukkan tashin hankali. Allah kar ka bawa makiyan mu nasara akan mu, Allah kar ka bawa makiyan mu nasara akan mu, da na cikin gida da na waje. Ya Allah da na cikin gida da na waje. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'al al-waris minna waj'al sarana ala man zalamana wansurna ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم اجعلنا من اصحاب الجنه، اللهم اجعلنا من اصحاب الجنه، اللهم لا تجعلنا من اصحاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمشايخنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه، اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. يا الله كبا ملافيا زمن لافيا، الله كبا ملافيا زمن لافيا، الله كتري من رأيك مو، الله كتري من متنش مو، الله كتري من قررك مو، الله كتري من قصر مو، الله كتري من متنش مو، الله كتري من دكان أبو دي شافيمو. يا أبن جدي كاري مدى مقوتمو، كاري مدى دكان كاريركا، كتري مدى دكان طرنكا. يا أبن جدي كجارة من حالمو، الله كجارة من دبي أمو، الله كشرير من حالمو، الله كجارة من شو أقبنمو. يا أبن جدي كسنيا مصورنكا، الله كسنيا مستوي سوسين تلكا وانسو دجنكا انتلكا وانسو. يا ubangiji wadanda suke ta'adi da barna a cikin mu, ya Allah ka shirye da su, Allah ka ganar da su, Allah ka kare mu da karewarka, Allah ka tsare mu da tsarewarka. Allahumma hafizna bihifzika, Allahumma hafizna bihifzika, Allahumma hafizna bihifzika, Allahumma hafizna bima tahfazu bihi ibadakas salihin, Allahumma hafizna bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majidun, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.